Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani sarauniya far'a Nomad Dalol da kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 20 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfilu, ma'aikatar lafiya ta kasar Congo ta sanar yau Lahadi cewa an sake samun wani mutum da ya mutu da cutar Ebola. Kasar Cuba tana cikin zaman makoki na kwanaki biyu bayan hadarin jirgin sufurin da ya auku da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100. Hukumomi a kasar Kamaru sun ƙara kafa dokar hana zirga-zirga a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi inda ‘yan aware ke tada ƙayar baya.
To Allah ya kyauta, kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wani abin fashewa ya fashe a wani a daidaita sahu cikin jama'a a birnin Aba na jihar Abia.
Ina na dawo da gudu sanda zan dawo sai na ƙara jin abin nan kamar ƙara mun ake na rasa yanda zan yi yanzu ma haka nan ina asibiti an cire mun ƙarfe guda biyu a ka.
Yaya dangantakar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari take da 'yan majalisinsa?
In ba ka da 'yan majalisa gogaggu da suka shaƙu da jama'ar da suke karkara talakawa wanda suka san meye damuwar talakawa sannan meye aikin majalisar ita kanta to kana da matsala.
Haka kuma za mu ji cewa 'yan majalisun dokoki a jamhuriyar Nijar sun amincewa gwamnatin kasar ciyo bashin dala Amurka miliyan 20. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke. Amma fa duk waɗannan sai mun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Ma'aikatar lafiya ta kasar Congo ta sanar da mutuwar wani mutum yau Lahadi wanda ya kamu da cutar Ebola. An samu ƙarin waɗansu mutane hudu da suka yi ɗauke da ƙwayar cutar ta Ebola a Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo bisa ga cewar ma'aikatar lafiya a sanarwar da ta fitar ta baya-bayan nan. Kawo yanzu an ba da rahoton cewa mutane 46 ne suka kamu da zazzabi mai sa zubar jini tun da aka sami ɓarkewar wannan cuta. Shugaban ƙasar Joseph Kabila da majalisarsa sun tsaye da shawarar jiya Asabar ta ƙara yawan kuɗin da ake kashewa wajen gudanar da ayyukan gaggawa a ƙoƙarin shawo kan cutar ta Ebola, wanda zai kai sama da dala miliyan 4. Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ƙara kafa dokar hana zirga-zirga a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi inda 'yan aware da ke ɗauke da makamai suka ƙeƙasa ƙasa suka ce ba za a gudanar da bikin yancin ƙasa ranar 20 ga wannan wata ba. Duk da dokar hana zirga-zirgar da aka kafa da kuma sojoji da aka girke, 'yan tawayen ɗauke da makamai sun iya korar waɗansu jami'an gwamnati suka kuma rufe waɗansu makarantu. Ana ta watsa taken soji a Lasfika yayin da ɗaruruwan dakaru da aka girke a Yaounde babban birnin ƙasar suke fareti a garin Buwa suna shirin bikin yancin wato yancin kan ƙasan. Manjowa Lifaka, wata lauya da ke zaune a Buwa, 'yar jam'iyyar CPDM mai mulki, na daga cikin waɗanda suka fito kallo ta kuma ƙarfafawa al'umma gwiwa su fito biki. Ta ce mutane suna ɗari-ɗari sabili da kiran da aka riƙa yi a kafofin sadarwa cewa kada su fito ranar bikin.
We should be vigilant. The moments are challenging. We should stand up, be one, be each other's keeper.
Ta ce ya kamata mu kula, lokaci ya sauya, ya kamata mu tashi mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, mu kula da juna, mu kuma yi ƙarfin hali, mu kawar da tsoro saboda idan aka tsorata ba za mu iya shawo kan ƙalubalen da ke gabanmu ba. Krista da ke sujada a majami'ar Apostolic ta Buwa sun yi addu'o'i a jiya Asabar a maimakon yau Lahadi sabili da gudun kada 'yan aware da ke ɗauke da makamai waɗanda suka umarci mutane kada su fita waje su kai masa hari. An fara tashin hankali ne a ƙasar Kamaru a watan Nuwamba shekara ta 2016 lokacin da malamai da lauyoyi daga yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi a arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar suka shiga tituna suna kira da ayi garan bawul a kuma ƙara masu masu ikon cin gashin kansu sun bayyana damuwa yadda harshen Faransanci ya mamaye kasar da kuma yadda ake gani ana danne musu amfani da wato ake dannewa masu amfani da harshen Ingilishi hakokin su. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro yana neman wa'adin mulki na biyu na shekaru 6 a zaben da ake gudanarwa yau Lahadi da ƴan hamayya suka kaurecewa da cewa doki dora ne za a yi wa dan mulkin kama karyan al'ummar kasa da kasa kuma suka yi Allah wadai da wannan zabe. Ana kyautata zaton Maduro dan shekaru 55 tsohon direban motar safa zai lashe zaben duk da rikicin da ake fama da shi da ya haifar da karancin abinci da tashin gwauron zaben farashin kayayyakin masarufi yayin da ayyukan hakar mai a kasar yayi kasa a kasa da ta kasance ɗaya daga cikin kasashen da suka fi sayar da mai a kasashen duniya. Tsohon gwamnan jiha Henry Falcon shine babban mai kalubalantar Maduro sai dai fitowar wani dan takara na biyu Pastor Javier Batuchi dake kalubalantar Maduro za ta rage mashi tasiri a wannan takara. Nasarar Maduro a zaben da za a yi za ta sa a ƙara kakabawa kasar sabbin takunkumi da suka hada da takunkumin albarkatun mai daga gwamnatin Amurka da kuma kungiyar tarayyar Turai da kasashen kudancin Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da al'ummar Santa Fe a jihar Texas ke ci gaba da jimaman harin kan mai uwa da wabi da aka kai da ya sanadiyar mutuwar mutane 10 galibi dalibai a makarantar sakandaren, jami'ai sun kara adadin mutanen da suka ji raunuka zuwa 13. Jami'an jihar Texas sun tuhumi wani matashi dan shekaru 17 da aikata kisan kai sakamakon harbin da ya janyo asarar rayuka a makarantar sakandare ta Santa Fe. Dalibai sun ce dan bindigan wanda jami'an tsaro suka bayyana da suna Demetrius Pagotrizis wanda yake kusa da ajin ƙarshe a makaranta ya bude wuta da misalin karfe 8 na safe ranar Juma'a a makarantar sakandaren ta Santa Fe. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce ƴan sanda sun gano ababen fashewa da irin kwalbar da ake amfani da ita wajen tarwatsa wuta a gidan maharin da kuma cikin wata mota da aka ajiye kusa da makarantar sakandaren da aka kai harin. An kuma tsinci waɗansu ababen fashe-fashe a harabar makarantar. Abbott ya ce ɗan bindigar da ake zargi da kai harin da ya sallama 'yancinsa na ƙin magana da jami'an tsaro ya ce da farko ya yi niyyar kashe kansa bayan da ya kai harin, amma ya shaida wa jami'an tsaron da aka kama shi cewa ba shi da ƙarfin halin kashe kansa. Daga ƙarshe ƙasar Cuba ta fara makokin kwanaki biyu jiya Asabar bayan haɗarin jirgin sufurin da ya auku ranar Juma'a da ya kashe mutane 107 da suka hada da 'yan ƙasashen Argentina da Mexico. Ana jinyar mutane 3 da suka ji mummunan rauni a asibiti. Kamfanin dillancin labaran na Reuters ya labarta cewa masu gudanar da bincike sun gano akwatin na ɗan bayanan jirgin.
Gida Salihu Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, wani abu mai kama da bam ya fashe a dandazon jama'a a birnin Aba na jihar Abia inda mutane da yawa suka raunata. Domin jin cikakken bayani ga rahoton Lamida Abubakar Sokoto.
Wani lamari da ke zama na firgitarwa da ya shafi batun tsaro kai tsaye shine na fashewar wani abu mai kama da bom daga cikin irin keke napep din nan da ake haya da ita wanda aka fi sani da suna a daidaita sahu cikin tsinken jama'a a birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar Abia. Kuma lamarin ya faru ne a kasuwar ƴan doya da ke garin na Aba. Fashewar ta yi sanadiyar jikkatar mutane da dama kodayake dai ba salwantar rayuka. Yadda lamarin ya afku na ji ta bakin waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye kuma ga abin da suke cewa.
Ta jikinka ta ina wannan abin ya same ka?
Akwai hannuwana guda duka dai bayana da kafana.
Kamar ya kona ka ne a hannu ko ya abin ya faru?
A yankawa ne duk yayi kamar ya yanka na a yanzu kuma akwai gula a jikina wanda ba cire ba hari bane ba wannan abin da ya fashe shine ya fitar da wasu borisa haka da baki da borisan nan shine suka fita mena a jikina
sai ba abdullahi shine na dawo da gudu sanda zan dawo sai na ƙara jin abin nan kamar ƙara mun ake na rasa yanda zan yanzu ma haka nan ina asibiti an cire mun karfe guda biyu a ka
su waye kuke zargin sun tada wannan abin ne
wasu ma suke kai a daidai su fahu su muke zargi
su ma shugabannin kasuwar ta ƴan doya na garin Na'aba sun bayyana cewa suna cikin fargaba
basiru isa ni ne cewa na kasuwar sai muka ji wani karar fashewa wani abu a bakin hanya kuma dukan muna bakin hanya a zaune to lokaci guda sai muka ji wani sun mu suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wani driver dan jos sai yake gaya mana cewa wannan karar da kuka ji fa ba karar ce wanda ta shafi ta taya ko wani abu ba kuma a jikin keke na tefe babu wani abin da zai fashe wannan karar illa dai bomb Allah dai mutanen mu guda shida waɗanda suka ji ciwo sosai
sanana Idris Bashir limam mai masallacin Juma'a babban masallaci da ke garin Aba wallahi to abun gaskiya ya tayar mana da hankali saboda haka mun zo asibiti mun ga waɗannan mutane da abun ya shafa kuma mun sanar da hukumomi da gwamnati musamman na ƙara matakan tsaro
kamar akwai wasu da kuke zargi game da wannan al'amari
ya ne waɗanda muke zargi kawai ya ba su wuce waɗanda suke hankorin a raba wannan ƙasar ba
to sai dai kuma na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Abia to sai dai kuma lamarin ya ci tura a gefe ɗaya kuma wasu 'yan bindiga ne suka buɗe wuta kan taron wasu sarakuna a garin Okirka da ke jihar Rivers ko da yake dai 'yan bindigan sun buɗe wutan ne jin kaɗan bayan kammala taron sannan kuma buɗe wutar ya yi sanadiyar salwantar rayuwar wani majibanci ɗaya daga cikin sarakuna wanda aka nunar ɗan arewacin Najeriya ne mai suna Abubakar Wurno wani da ke zaman abokin mamacin mai suna Alfa ya yi mini ƙarin bayani
wato abin da ya faru dai jiya shi sarki na Okirka shi watan His Royal Majesty Chief Atake su mutanen community din sa suka kira suka ce tunda yanzu ya zama sarki akwai wani chief da yake damun shi a tsaya tare da chief din nan don Allah a samu peace
a samu zaman lafiya kenan ko
a samu zaman lafiya ga baki watan an gama taron an fito za a tafi ana dan jefa jefe da harbe harbe ana kokarin fita harbi from nowhere dan ina tare da shi ma ina tsaye kawai na ga mutum ya kwanta rigici kawai a gabana ina motar mu sai tare miki
lamarin rashin tsaro dai batu ne da ke ci gaba da gallabar Najeriya ko da yake dai gwamnatoci kama daga na tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi suna nunar suna iya bakin ƙoƙarinsu Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
to a gaida Lamido Abubakar yaya dangantakar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari take da 'yan majalisansa ga rahoton Abdulwahab Muhammad
Senator Babur Gamawa yace shugaba Buhari ya gamu da matsalar rashin samun cikakkiyar goyon baya daga 'yan majalisun ne sabili da yawancin 'yan majalisun ba su cancanci zuwa majalisar ba kuma ba sa da gogewa da rashin sanin me ya aikin dan majalisa
to kaga wannan shine abin da nake gaya maka matsalar rashin sanin ingancin zabe saboda guguwa ne ta zo kuna da ruwa a tsabtace sai ta ce biyayi da ƙasa sai ta zuwa muku a cikin ruwa saboda akwai 'yan majalisun da kwata-kwata ma ba su san meye ma majalisa ba meye ake a majalisa ba me ya kai su gurin kuma me haƙƙin su a matsayin su na wakilan al'umma ba saboda haka shi Buhari ai yana da abubuwa da yawa wanda yake na rashin sa a mulkin sa saboda in baka da 'yan majalisa gogaggu da suka shaƙu da jama'ar da suke karkara talakawa wanda suka san meye damuwar talakawa sannan meye aikin majalisar ita kanta to kana da matsala ai ita majalisa daga zaran an shiga cikin ta ba a magana a matsayin ni dan jami'a kaza ne dan jami'a kaza ne ana magana ne akan abin da zai ciyar da ƙasa gaba
to sai dai kuma a hirata da wasu 'yan majalisar dattawa a kwanakin baya kan batun da suka hada da Senator Abdullahi Sabi da kuma Dino Melaye sun kare matsayar majalisar da cewa babu adawa kuma suna bin abinda shugaba Buhari yake so illa kawai bin tsarin dokokin majalisa
babu adawa daga majalisa zuwa ga gwamnatin tarayya to saboda haka banga inda wannan ya ci karo da abinda gwamnatin tarayya ta sa gaba ba illa mu a matsayin mu na 'yan majalisa kullun kokari muke yi mu nuna ma ita gwamnatin tarayya hanya yanda za ta bi bisa kan doka kuma kowanne mu ya san cewa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari kullun cewa yake yana son ai abu bisa kan ka'ida saboda me don sauran duniya su san cewa lallai abin da ya faɗa haka ne
saboda haka Buhari baban mu ne mun yaddada shi kuma muna bin shi alayen shi ne particularly ina son alayen shi kuma ba zan yaddada Buhari ba bazan danna goyen bayan shi ba amma kawai dai gaskiya gaskiya ce mutum ko dan gidan Buhari ne ko dan cikin Buhari ne naga yayi abin da bai kamata ba zan fito in fada kuma wannan shine ainihin so in baka son Buhari shine za ka ga gaskiya kuma ka ci fada ga fili ga doki
a gefe guda kuma wata matashiyar yar siyasa mai son yin takarar kujerar sanatan Bauchi ta Kudu Hajara Yakubu Wanka ta bigi jaki da kuma taiki
ina ga laifin kowa ne both shugaban kasa da su ƴan majalisa in ka lura yanzu abinda ake yi kenan tunda aka zabi saraki senate president ko tunda aka zabi gwamna a nan jahama fada ake yi tsakanin dan majiyan majalisa da su executive so in the process why yake wahala talaka wanda ake wakiltan shi saboda a wannan process ne talaka kowa wahala sai amince da talaka da abin da ya kai su ayi concentrating to akan power so wannan babban kalubale ne kuma yana kawo ci baya ga al'umma ga Najeriya gaba ɗaya wanda kuma ya kamata lalle a dinke wannan masifa
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
talaka ka bar kuka akure arkancin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka talaka ka bar
to madalla gaida Abdulwahab Muhammad to daga Najeriya sai mu tsallaka jamhuriyar Niger inda majalisar dokokin kasar ta amincewa gwamnati ta wato ta ciyo bashin dalar Amurka miliyan 20 na guna da wasu ayyuka ga salamu mun barma da cikakken bayani
La loi autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 20 millions de dollars est adopté.
Da ƙuri'u 116 ne ƴan majalisar dokokin ƙasa suka amincewa yarjejeniyar da gwamnatin jamhuriyar Niger ta rattaba wa hannu a ƙasar Amurka a ranar 20 ga watan Afrilu, wacce a ƙarƙashin ta bankin Badea ya amince ya ba Niger din bashin miliyan 20 na dalar Amurka, waɗanda za a yi amfani da su domin ayyukan gina wasu manyan santotin zirga-zirgar ƙasa, wato express. Daga mashigar filin jirgin saman Yamai zuwa wasu muhimman sassan wannan birni da ke shirin karɓar taron shugabannin ƙasashen haɗin kan Afirka AU a shekarar 2019. Zade Aramka wannan bashi nan da shekaru 20 masu zuwa tare da wata alfarmar shekaru 10 a kai, in ji wannan yarjejeniya. To koyaya masana ke kallon wannan yunkuri? Tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki Dr. Sale Abdullahi ta wayar telefon. Da ta gabata ne shugaba Isu Muhammadu ya kaddamar da ayyukan soma gina waɗannan hanyoyi wato kwana ɗaya kafin majalisar dokokin ƙasa ta bayyana matsayinta akan yarjejeniyar ciyo bashin kuɗaɗen da za su ba da damar ɗaukar ɗawainiyar waɗannan ayyuka abinda ƴan adawa a majalisar a tabakin kakakin su Honorable Isu Isaka suka ce an yi riga malam masallaci duk kuwa da cewa sun yi amanna da tasirin waɗannan hanyoyin express da za a shimfiɗa akan kilomita kusan 11 waɗanda za su tashi daga filin jirgin saman Yamai zuwa Rompoint CCM zuwa kasuwar Grand Marché wucewa Rompoint Maure danganawa da Rompoint Justice da nufin samarwa birnin Yamai kyakkyawar huska yayin da ta wani bangare santocin da ake sa ran kammalawa cikin watanni 12 za su magance matsalar cinkoson ababen hawa inji mahukunta Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla a gai da Sule jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:19 na safe ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa. A cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu.
Yaran mu daga shekarun su na 15 zuwa 30 shine bature yake cewa an wiping generation. A ce matasa babu su. Saboda me illashin nan? Dole kokolwarka daban. Karatu ba za ka iya karatu ba. Kuma mun ce yara su ne manyan gobe. Ina yaran mu da za su zama manyan gobe?
Yau a cikin shirin wakiliyar mu Madina Dauda ta yi hira da ma'aikaciyar kiwon lafiya Zainab Ujudud Sharif kan yadda sha da ta'ammali da miyagun kwayoyi yayi wa al'umma katutu. Madina, gareki.
Za mu tashi mu ga yaran mu daga shekarun su na 15 zuwa 30 shine bature yake cewa an wiping generation. A ce matasa babu su. Saboda me illashin nan? Dole kokolwarka daban. Karatu ba za ka iya karatu ba. Kuma mun ce yara su ne manyan gobe. Ina yaran mu da za su zama manyan gobe? Daga gwaje-gwaje ya kama jiki da masu sai da shi ta hanya da bai dace ba. In zaka sai Benelin with code, mun ce a je registered pharmacist. Kin san mutanen mu, dole akwai mugaye ta baya saboda son kuɗi. Ana sai ke wani sa'in naji an ce 1000, 2000, 3000 ana sai da Benelin da code. Wai duk inda ake taro, party ko biki, ke barin ma ga yaki abun ba dadi har da mata.
Mata iyaye.
Iyaye mata. Ni labarin na samu ran nan sai ga wata da uwa da ƴa an kai su asibitin Goron Dutse saboda kokolwa ta fisge.
Sun zare saboda tsananin yawan shan Benelin.
Yawan sha Benelin din da in ka sha ma ka kara, a ce maka kara wannan kana to kin san yanzu wannan abin annoba ne gaskiya. Wannan abin ba ko da za a fadar ka muna neman taimako, su malamai, su unguwanni, su sarakuna, musamman sarakuna, mu tashi tsaye kan yayan mu. Iyaye mata, dan Allah mu tashi tsaye saboda kin san me yasa. Yayi mata, wai mu ba ma so mu nuna cewa ayyan mu na shan magani, sai mu basu. Uban su ma karshen ta wani bangare uba bai sani ba. Uwa za ta zo dana zare mata kudi, yana sa ta kudin ta 1000, 1100, yana sa ta ba ta ji ba. In kuma ayyan masu kudi ne, yawanci bincike ya nuna ayyan masu kudin nan ne. Su abun ma in yayi tsanani sai su graduating, sai su dada kara gaba, su je suna shan wannan shi wannan cracks din da ake ce kokin, wanda kuma yawanci an nuna cewa ana yin sa yanzu a Najeriya. Amma yanzu gwamnatin tarayya ta tashi tsaye, yanzu fadakarwa shi isa taron nan da muka yi a majalisa yayi amfani cewa ga yadda zami kowa ya ba mu kuma musamman matan da nake ce bangaren Association of Lady Pharmacists kungiyar mu muna nan mun fi 7000 a Najeriya. Sai muka ce wannan dama yakin mu ne, mu ne masu magadi. Saboda haka muka ce yanzu za mu tashi da yakin mu. Da muka gaya musu a majalisa mun ce mu mata ne, kuma ya kama cewa za mu rika zuwa gida-gida mata, musamman tunda matan mu musulmai ba za ka ce wani kato namiji ya shiga ba. Amma matan mu kowane state akwai lady pharmacist, za mu shiga gida muna fadakarwa, muna nuna a rika taro, a je makaranta, muna zuwa jami'ai, muna zuwa secondary school, duk muna zuwa. Yanzu na san an tashi yakin, da bacci muke, sai da masifan nan tazo yanzu ga ni, gashi ga ita, mun zuru-zuru. Mutane nawa aka kashe? Daya yazo ya kashe uwa da uba, ko ya kashe kanwa. Kuma yanzu ma da ake ce waɗannan mutanen da ake ce yan Boko Haram yawancin su bincike ya nuna kwaya suke sha. Yanzu ma an nuna inda ake sa IDPs, su ma nan suna shan kwaya. To abin sai dai mu tashi a tsaye, ba wai zance wannan zancen ba gwamnati kane, kowa ya shafa. Iyaye kamar yadda na faɗa, duk dai kowa ya tashi a tsaye.
An ruwaito cewa akwai wani sabo ma da ake shigo da shi kasan nan da ake ce ma hucin koken, ko kuna da wannan labarin?
Hucin koken irin fake one din sa ba, me daidai me mai tsananin mai koken din, ko tsananin koken din yana da tsada, amma sai aka je aka yi jabinsa to shine ake sayarwa. Duk dai suna nan, zaki ga waɗansu unguwanni ma ko nan musamman Abuja, naji an ce area 1, naji an ce wani ma a can bangaren wajen Gudu. Ga makabarta, kallon makabarta, wani zaki hau wani rock ki je can, wai kawai ga su nan ana sai da su. To amma yanzu ina so kamar yadda gwamnatin Kano ta tashi tana yaki nan, na gani a TV ana nuna yadda suke zuwa gida-gida. To wannan mai yaki ba haka ba, muna daba cikin mu wuta buka, ayyan mu za su zo su samu. Kuma yanzu me yara ka tashi a ce yaran ka, ko a ce yaya sun zama yan kwaya, kansu ya fuske.
to ai wannan gaskiya abu ne da ya kamata mu yi kokari kuma musamman gaskiya ana kokari kin ga matan gwamnatin na arewa su 19 din nan sun tashi a tsaye dole mu gode musu mu dada ba su shawara mu dada ce musu su ci gaba da wannan yaki kuma abinda muke fahimta mun akwai abinda muke ce rehabilitation centers inda ɗan shan magungunan nan akwai bincike akwai dokoki duk mai shan kwaya yaran nan namu masu shan kwaya kin san cuta ne to mu dauke su a matsayin marasa lafiya kin san yanzu da sai a kama su a daure su a ce musu ba dadi ba shine daidai ba na ɗaya ka rungume shi dan bincike ya nuna wani sa'in yaran nan da iyaye da basu damu da su ba kawai sai su koma kwaya ka rungume shi ku zauna ku yi sha'awara ku taimaka mishi shine bature yake ce show love show concern a rungume shi a ce to ya zamu taimaka maka
menene matsalar
sai a ce me matsalar ka sai kuma a duba mangaren yaya ina ne asibitin da za a je da zamu je a nemi taimako ai wannan da bature muke cewa rehabilitation therapy ana baka magani ana gaya maka a hankali ana nuna maka ta bangaren addini ta bangaren fadakarwa kuma na neman sana'a yawanci su ba sa komai wannan yaki ba wai yakin cewa da shan kwaya bane abin ne yana da bangare da yawa ta bangaren treatment da za a rika baka magani ta bangaren social aspect da za a rika fadakarwa ta bangaren addini a samu masu addini suna gaya musu almajiran nan kin gansu in kin ga wadansu su da kai ajiya ni abin na kasa ce kuma arewa ne abin na koda mun rake gacci kiga mun arewa kiga almajiran nan a titi suna bara kina kallon wadansu kin san abin
to ma sauraro anan zamu dakata sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu a madadin wadanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya
to a gaida Hafsat albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai
ni ne Inuwa Zubairu Bauchi bismillahir rahmanir rahim a cikin hadisi inga tace kuma wani a wata daraja din da aka ba masu azumi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasu da'awatin la turaddu da'awatul walidi li waladihi wa da'awatul sa'imi wa da'awatul musafir wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'o'i guda uku ba a maida su sai an amsa su na farko addu'a mahaifi da ya addu'a wa dansa da kuma addu'a mai azumi yayin da yake azumi da addu'a matafi yayin da yake cuɗanye da tafiya waɗannan lokacin wato masu daraja ne tunda ana samun amsa addu'a kuma ya nuna cewa kowa ya rika fatan alheri wa dan musamman ma uba ya yi fatan alheri kada ya yi mummunan addu'a wa dan sa tunda ana amsawa sai in bai ba haka ko mai azumi kada ya bari lokacin sa ya tafi a banza ya shagala ya ta yin addu'a haka matafi kada ya tafi kawai ya dawo baya yin addu'a don addu'an sa amsasshiya ce
to Allah ya saka alkari yanzu kuma zan karanto wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email sakon mu na farko a yau cewa ya kashe al'umma da yin garkuwa da su dake faruwa a jihar Kaduna hakika abin tur da Allah wade ne dan haka ya kamata gwamnatin jihar ya tarayya su gaggauta kawo ƙarshen wannan ta'addanci sako daga Bahari Hayya Nguru da Adamu Habu Umar Nyanga sai kuma sakon mu na gaba da ya fito daga Isuhun Dila Faki dake cewa al'umma kasar Burundi kada ku kuskura ku amince da wannan batu na kuskuri ma kundin tsarin mulkin kasar ku domin idan kuka wato idan kuka dakata shugaba Nkurunziza to wallahi ba zai kai kowa yayi mulki a kasar ba sai shi kadai sai sakon mu na gaba dake cewa hakika na Ibrahim Mago a matsayin shugaban hukumar yaki da rashawa ta Najeriya a matsayin shugaban yaki da cin hanci na kasashen Africa na Commonwealth da shugaban na wato da shugabannin hukumar suka yi cancanta haka Allah ya taya riko amin sako daga Abdulhamid Bashir Guyuwa Soba jihar Zamfara to madalla da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takeice
Ma'aikatar lafiya ta kasar Congo ta sanar da mutuwar wani yau Lahadi wanda ya kamu da cutar Ebola an sami karin waɗansu mutane hudu da suke dauke da kwayar cutar ta Ebola a Demokradiyyar Jamhuriyar Congo bisa ga cewar ma'aikatar lafiya a sanarwar da ta bayar ta baya-bayan nan kawo yanzu an ba da rahoton cewa mutane 46 ne suka kamu da zazzabin mai sa zubar jini tunda aka samu barkewar cutar Hukumomi a kasar Kamaru sun kara kafa dokar hana zirga-zirga a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi, inda ƴan aware da ke dauke da makamai suke kekasa kasa suna cewa ba za a gudanar da bukin ƴancin kasa ranar 20 ga wannan watan ba.
To madalla masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 a gwan Najeriya Niger, wato karfe 5 a wun Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin cike har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Gira Salihu Abdul ta ni gabatar da shirin da kuma Cibahiro Dedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mustabil, ni Sarfi Lahashin kuma ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.